الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Sha'ban shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 6 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar dan uwa shine lokacin da jama'a suka hadu suna jiran a gama tattala gawa domin su yi mata sallah su kai ta makomarta, menene ya kamata su yi a wannan zama? Wannan zama ana bukatar ya kunshi al'amura guda biyu. Al'amari na farko shine tunanin mutuwa. Tuna wannan bawan Allah cewa ga yanda karshensa ya zo, ma'ana duk abinda ya tattara a rayuwarsa ta duniya na dukiya da ƴaƴa da wani matsayi zai bar su zai koma zuwa ga Allah. Iya abinda zai taras shine abinda ya shuka a rayuwarsa. Mutum ya sanya a tunaninsa ba mamaki zuwa jimawa shine shi ma za a zo a yi jiran fito da gawar shi. Abu na biyu shine yin addu'a ga shi mamacin, addu'ar da ta kunshi roƙa masa gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbansa zuwa wani yaki wanda ake kiran shi Ghazwatul Mu'ta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da mutum uku akan wannan runduna ta yaki, da bayan da in ba wani sai wani, in ba wani sai wani. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Usama ibn Zaid. Dan Allah ya ce in an gama da Usama, Ja'far ibn Abi Talib shi zai zama shugaba. Zaid ibn Sabit, Zaid ibn Haritha, Usama ibn Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha kwarai shi ne mahaifin Usama, shi ne kenan shugaba na farko. In an gama da shi, manzon Allah ya ce Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib. In ba an gama da Ja'far, manzon Allah ya ce Abdullahi ibn Rawaha. An fita fagen daga ana fafatawa can, sai aka gama da Zaid ibn Haritha. Labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce ma sahabbai Sayyidu ya samu shahada dan haka ku roka masa gafara. Sahabbai suka masa addu'a Allah ya gafarta masa. Manzo Allah ya ce Ja'far ibn Abi Talib ya dau tuta. Zuwa jimawa shi ma aka gama da shi manzo Allah ya kai ya kunshi zuwa ga sahabbai ya ce ku roka masa gafara. Bayan Ja'far Abdullahi ibn Rawaha ya dauki tuta shi ma ya ci gaba shi ma aka gama da shi manzo Allah ya isar da yakun mutuwar shi. Da sahabbai manzo Allah ya ce ku roka masa gafara. Sannan Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yadda ya dauki tutar yaki ba tare da an shugabantar da shi kuma Allah ya ba musulmi nasara a hannun shi. Ashahid wannan hadisi yana nuna cewa da zaran mun samu labarin mutum Allah ya masa rasuwa to iya abinda zamu yi masa addu'a ta Allah ya gafarta masa. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Salama Allah ya masa rasuwa iya addu'a da manzo Allah ya masa Allah ya gafarta masa, Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'arsa, Allah ya daukaka darajar shi a cikin bayi waɗanda suke na gari. To dan haka a irin wannan zama iya abinda ake bukata tuna mutuwa sannan da yin addu'a ga mamaci. Addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Dan haka maganar cewa hailala ake ja ko suka ji an ce bismillah ake ja, wani ya ce wai istighfar ake ja, wani kaji wata jana'izar kaji an ce qul huwallahu ake ja, wannan duka sabanin sunna ne. To in hailala aka ja wa aka ma hailala, mamacin aka ma hailala, kuma in istighfar aka yi wa aka ma istighfar. Ku da kuke zaune kanku ku kuma astaghfirullah 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 ba mamaci ba kuma. Sannan kasancewar a ce ko qul huwallahu ake ja ko bismillah ake ja, har ma zaka ga ana daukan adadi kai nawa kai kai nawa kai kai nawa kai. To wannan duka ba shi da asali a cikin sunna. Dan haka ba wuri bane ba wanda wani ya zo ya nuna gwaninta ya bada wata addu'a shi. Iya abinda za a yi kowa ya yi addu'a ga wannan mamaci Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Kuma sannan ba wuri bane ba wanda yake dandali na hira. Daga an zo an zauna kafin a shigo a dauko gawa zaka ji mutane kowa ya kama wata tasha ta daban ana hira a wannan zama. Wannan ba zama bane ba wanda yake na surutu, zama ne wanda yake na tuna menene ya kawo mu wannan. Na'am. Wai misali kaman ruwan famfo wani lokaci yakan zo yana dan kamar misali wani bashi bashi kamar misali wani wannan na daban kamar yace wai suna kyamar shan shi wani lokaci to ana iya yin tsarki da shi. Ka'ida zaka dauka wadda malamai suka yi ijma'i akan ta, ruwa indai ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba ko da kai kana kyamar shan shi to ya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. Indai ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba. Wani
shi ke canza, wani wari yake yi.
To wannan wari takan iya yiwuwa jimawa ne na zama ko kuma ta hanyar da yake biyowa ta cikin tiyo, wannan kuma duka baya cutarwa. Wannan sai ka kiyasta shi akan ƙasa wanda ruwa yake gudana akan ta. Ko ruwan da ya jima abu daya a zaune, wannan duka baya cutarwa. Saboda ba wani abu ne ba aka zuba masa, duk da cewa akwai lokacin da ake sanya masa wani sinadari wanda yake na kashe kamar dukkan wasu mikrob kaman daga ciki wanda zaka ji yana dan daci daci da sauransu. To amma wannan duka baya cutarwa a bangaren ibada. Na'am. Wani ne ne hukuncin bin masuluki, ma'ana kai ka zo masallaci, misali sallaci ake ta magarba, ka samu raka'a biyu ɗaya ta kuce maka, lokacin da ka tashi kana ci kowannen ɗaya wani sai ya shigo sannan sai ya koma damar ka sai ya kabbara sai ya bi ka, haka kake ne ko? Shin ya halatta mutum ya yi koyi da wanda yake masubuki ko bai halatta ba? Su malaman malikiya suna ganin ba a koyi da masubuki, ya ke cewa masbuk wanda ya samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kuce masa a lokacin da ya tashi yana cikowa suka ce ba a koyi da shi amma kuma babu dalilin da ya hana a yi koyi da shi dan haka asali kuma shine halacci dan haka ya halatta idan ka zo masallaci katarar da an gama sallah kaga wani na sallah wannan bai shahi ka ba cikowa ne yake abin da ya rage masa ko nafila ce iya abinda zaka yi sai ka koma damarsa kai kabbara ta harama idan ya salamci abinda ya rage maka sai ka tashi ka ciko wannan bai shahi ka ba cewa cikowa ne yake ko kuma nafila ce yake an gane ko domin dalilai sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala na yin koyi da mutumin da na sallah shi kadai ka zo ka koma damarsa ka kabbara ka bi shi hadisi suna cikin sahihai wanda mun wuce da su hadirin hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda a wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi ya je ya masa wasu bukatunsa Jabir da ya dawo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah Jabir sai ya koma damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kabbara sai ya bi shi da aka gama sallah manzo Allah sai yake ce ma Jabir dayanku idan zai yi sallah in zanansa zani ne wanda yake yayi karanci manzo Allah yace ya daura a tsakan shi ma'ana ya rige al'aurarsa idan yana da fadi manzo Allah yace ya janyo sannan sai ya saba halishin da daura a wuyansa wanda hadisin ya gabata haka hadisin Huzaifa ibn Yaman wanda cikin wani dare ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da shi yana sallah shi ma sai ya koma damar sai ya kabbara ya bi shi haka Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah sai ya koma damar shi ya kabbara wanda yake cewa nayi zaton cewa da ya kamo suratul baqara in ya kai kan aya ta 100 zai duka ya ruku yace da aka yi aya ta 100 sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarci shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa har sai da nayi nihi in zauna in kyale shi sannan haka Abdullahi dan Abbas cikin wani dare ya je ya kwana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi addu'o'in sa na falkawa daga bacci ya je ya yi arwalla Abdullahi ya zo ya kabbara sallah Abdullahi dan Abbas yaje shi ma yayi arwalla irin yanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai ya zo hagun kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah ya tsaya manzo Allah sai ya kamo kiyar shi sai ya janyo shi ta bayansa sai ya dawo da shi damar shi waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna idan mutun na sallah ya halatta ka zo ka kabbara ka bi shi a lokacin da ka bi shi ya zama liman wani kan iya ce maka toto ai duk sallolin nan dai na nafila ne in ka bambanta tsakanin nafila da farilla sai ka kawo dalilin da ya bambanta in babu dalilin da ya bambanta asali shine halacci dan haka masbuki ana koyi da shi in ya salamce sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage maka a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya karshen babi na 40 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin kasuwanci game da abin da wato aka haramta sanya shi ga maza da mata an gane ko kenan abin da aka haramta sanya shi ga maza da mata ko kuma abin da haramcin sa yake banta da maza ban da mata shine malam ya shigo da hadisi biyu a karkashin baban hadisi na farko shine hadisin Umar hadisin Salim ibn Abdullah ibn Umar wato daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aika ma Umar wata riga ta al-hariri an gane ku shine yace bi kullati hariri ma'ana da tufafi wanda yake na al-hariri ausiyara ko kuma tufafin da aka masa ado da al-hariri fara'aha alaihi maza Allah sai ya ga wannan riga da ya aika ma Umar a jikinsa maza Allah sai ya ce masa inni lam ursil biha ilayka litalbasaha ya kai Umar wannan riga da na aika maka manzo Allah yace ban aika maka ba dan ka sanya kai ado manzo Allah yace innama yalbasuha man la khalaqa lahu ka san da cewa wanda ke sanya irin wannan tufafi shine wanda ba shi da rabo a gobe kiyama amma ga wa ake nihi kenan maza namijin da ba shi da rabo a gobe kiyama shi yake sanya irin wannan tufafi domin mu'minai Allah ya haramta musu kenan duk wanda ya halatta sanya wannan tufafi shi ya kafirta wanda ya domin wanda ya halatta haram ya kafirta wanda ko ya kafirta ya mutu akan wannan hali na kafirci ba shi da rabo a gobe kiyama shine yace masa innama yalbasuha man la khalaqa lahu wanda ba shi da rabo a ranar kiyama shi yake sanya irin wannan tufafi kenan yake halatta sanya irin waɗannan tufafi kenan anan man la khalaqa lahu mata ba sa ciki saboda su mata halak ne sanya wannan tufafi na alhariri kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga tufafin alhariri da hannunsa na dama ya daga zinare da hannunsa na hagu manzo Allah yake cewa abubuwan nan biyu halak ne wato haramun ne ga mazan al'umma ta sai yace halak ne ga matansu dan haka sanya tufafi na alhadir wannan halak ne ga mace mu'mina amma shi mu'mini haramun ne ya sanya a nan duniya kayan ado ne wanda Allah ya tanada ma mu'minai a gidan aljanna a gobe kiyama Allah ya ce masa innama ba'astu ilayka li tastamti'a biha yani tabi'aha Allah ya ce ka san da cewa kadai na aiko maka wannan tufafi domin ka amfana da shi ma'ana ka sayar da shi kai amfani da kudin amma ba dan ka sanya ba kare ke na wannan hadisi mi yake fa'idantar da mu yana nuna mana cewa abinda ya haramta sanya shi ga maza to ba laifi bane mutun yayi kasuwancin sa saboda su matan mu'minai an halatta musu su sanya wannan tufafi dan haka kaga ai namiji haramun ne ya sanya zinare a cikin shi to amma sai yadda kasuwanci na zinare haramun ne ga namiji ba haramun bane haka tufafi na alhariri haramun ne mu'mini namiji yasa to amma sai yadda shi wannan ba haramun bane ba sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Aisha Allah ikara mata yadda take ba Al-Qasim ibn Muhammad labarin cewa ta sayi wani kilishi fi hata sawir wanda ke akwai hutuna a jikinsa idan aka ce numruka wato shi ne kenan kilishi irin wanda ake shimfidawa a zauna ko a kafa shi a jikin bango a yi ado falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida ya ga wannan kilishi qama alal babi manzon Allah sai ya tsaya a kofar daki yake shiga falam yadkhul aisha tace sai bai shiga ba ya tsaya a kofar daki yake shiga Aisha tace fa araftu fi wajhihi alkaraha wato sai na saniki da kyama a fuskarsa naga ya bata rai na san cewa akwai dalili sai nace fa kuntu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah atubu ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ina tuba zuwa ga ubangiji na game da laifin da na masa wa ila rasulihi kuma ina tuba zuwa ga manzansa kenan in har na masa laifi na masa abinda ba daidai ba ina neman ya yafe mana sannan kuma ina neman ubangiji na ya gafarta ma za a zanautu Aisha tace wani laifi ne ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ita ma balu hadhihi nuruka manzo Allah yace to wannan kilishin ku na menene wannan kilishin da aka shigo da shi gida qultu ishtaraituha laka litaqauda alaiha wa tawassadaha tace ya rasulullah kai na saya ma wannan kilishi dan ka ringa hawa kana zaunawa a kansa wata wassadaha kuma dan ka ringa ta da kai ka huta mun yi bayani a baya wata wassadaha an ciro shi ne daga alwisada alwisada shine matashin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da ita inna ashabu hadhihi suwari yawmal qiyamati yu'adhabu. Ki san da cewa lalle ma'abuta waɗannan hutuna a ranar kiyama ana azautar da su. A ranar kiyama a cikin wutar jahannama ana azautar da su, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Wace irin azaba ce? Manzon Allah yace fa yuqalu lahum, akan ce da su ahyu ma khalaqtum, ku rayar da abinda wato kuka suranta na hutuna. Domin lafazin al-khalq yana daukan ma'anar at-taswir, an gane ko? Kenan anan ahyu ma khalaqtum ay ma sawwartum, duk abinda kuka suranta na hutuna sawa'an wanda aka sassaka ko wanda aka zana, to za a kallafa musu cewa su rayar da su. Alhali kuma manzon Allah ya ce ba za su iya rayar da su, ba za su iya busa musu rai. A sa ka abinda ba za ka iya yi ba a ce sai ka yi, babu azabar da ta wuce wannan. A ce su rayar da waɗannan hutuna da suka yi, manzon Allah ya ce alhali kuma ba za su iya rayar da su. Irin wannan azaba za a kallafa musu adadin abinda suka sawwara na hutuna a ranar kiyama a cikin wuta. Don haka mun yi bayani tun a baya, sana'ar hutu sana'a ce haramtacciya illa gwalgwadon abinda larura ta halitta, shine hoton da bai wuce ba na card identity na passport, su ne iya abinda mutum zai iya yi bakin gwalgwado na larura. Amma duk hotunan da za a yi saboda wani tarihi ko menene a kafa da sauransu, waɗannan haramu ne. Mai wannan sana'a, sana'a shi sana'a ce haramtacciya, ya zama wajibi akan shi ya tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ya daina, ya yi fatan Allah ya canza masa sana'a wadda take fiyayya. Don haka mun yi bayani a baya bambanta cewa hutu mai inuwa shi ne haramun, marar inuwa shi wannan ya halatta. Duk wanda ya bambanta sai ya zo da dalilin da ya bambanta, alhali babu dalilin da ya bambanta. Don haka manya-manyan malamai magabata irin su al-Imam an-Nawawi, irin su al-Imam al-Qurtubi da sauransu sun tafi akan kowane hutu haramun ne, sawa'an mai inuwa ko marar inuwa, saboda duk dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lafuzza ne waɗanda suke gamammu, babu abin da ya ware cewa banda hutu marar inuwa. Shi wannan kadai ya ishe mu hujja, saboda kilishi ne fa wanda ake hawa a zauna, hoto ne ake zanawa a jikinsa. Shine Aisha tace fi har tasawir, a jikin wannan kilishi akwai hotuna. To hoton da yake jikin kilishi mai inuwa ne? Ba ya da inuwa. Kuma wannan kilishi kai tsaye Aisha Allah ya kara mata yadda ta ciccira shi, aka yi kucin-kucin da shi, aka cusa shi a cikin wani buhu, ma'ana aka yi hudu wanda ake hawa ake zaunawa. Waƙala sai manzon Allah ya ce innal baytal ladhi fihi suwa, lalle wato gidan da ke akwai hutuna a cikinsa, la tadkhuluhul mala'ika, mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hutu a ciki. To kaga anan manzon Allah ya nuna mata illar, yaya za a shigo da hutu cikin gida alhali mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hutu. To don haka duk wani hoto dole ne a yi kokari a canza shi. In wanda aka sassaka ne dole ne a sassara shi, in wanda aka zana ne dole ne a sanya wani launi a fata hutar, a shafe kan da sauran dukkan wasu gababuwa a canza shi. Wanda irin wannan musiba ce wadda ta hada al'umma ta musulmi, musamman a wancan lokaci, duk da cewa a yanzu alhamdulillahi an samu ci gaba. Wanda da duk mace a gida sai ka samu akwai almuwar, a cikin almuwar din nan za a kawo waɗannan gumaka, su ne za a sanya a ciki ta masu yiƙin nan, ko wannan kan wasu kayan karau ake ce musu, hoton giwa da su wani zaki su musa da sauransu, su ne ake cika almuwar da su wannan hotunan. Waɗannan kwata-kwata ba sa dacewa da kilisai, su ne ake zawa masu hoton zaki da musa menene, su ne ake zawa a kafe daki da su bayan an zo an cika almuwar da irin waɗannan gumaka. don haka wannan wajibi ne duk wanda yaga abin ki a cikin gidansa to yayi kokari ya fitar da shi yayi kokari ka fitar da shi kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya nuna wato bacin ransa game da wannan kidishi da yayi kuma takeyin ki Aisha Allah ya kara mata yadda ta koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ta nemi yafiya ga manzansa na cewa laifin da ta yi a gaya mata aka gaya mata takeyin ki Aisha ta yi kucin kucin da wannan kidishi aka cusa shi a cikin wani baho aka yi fudo wanda yake na zama. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun sahibus sil'ati ahaqqu bis-sawm. قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار فامنوني بحائضكم وفيه خرب ونخل. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa sahibus sil'ati ma'abucin haja a haƙu bisawmi wato shi ya fi cancanta game da yi ma kayansa kuɗi ko shi ko wakilin shi. Misali lokacin da ka kawo kaya ka kasa to kai ka fi cancanta waɗannan kaya ka nuna ma jama'a cewa gwalgwadon kuɗinsu kaza ne. Misali ni ne na kawo babur zan sayar da shi na ce ga babur na sayarwa to ni na fi cancanta in ma baburki na kuɗi sai in cewa zai sayi wannan baburkin shi ka ɗari huɗu misali wanda yake buƙata in ya gaya masa a kai tsaye yana iya cewa ya saya idan bai masa ba kuma yana iya tayawa iyayen da ya ga zai iya saya amma ba haka ba kawai a kawo kaya a kasa shi wanda zai sayi kaya shine zai ce na saya kaza tare da cewa yin haka kin ya halatta amma abin da yafi dacewa shi mai kaya shine zai ambaci gwargwadon kuɗin kayansa domin lafazin as-sawm in aka ce as-sawm bisin kenan shine ambata gwalgwado wanda yake sananne na kuɗi kenan kaya kace kayan nan kuɗin su kaza ne to shine anan malam sai ya shigo mana da hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani lokaci ya faɗa shine lokacin da ya isa Madina bayan ya isa Madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon aikin da ya sa gaba wato shine assasa ɗakin Allah ma'ana masallaci to shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa neman ina za a gina masallaci to a lokacin nan akwai wata babbar gona ta wata kabila daga cikin kabilu na Madina wanda ake kiran su Banu Najjar wanda su Banu Najjar wato akwada ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ƴan uwa ne na wajen mahaifiyarsa akwai danganta tsakanin shi da su ta bangaren mahaifiyarsa to suna da wata babbar gona shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Yesu sai yake cewa faminuni bihaibiku manzon Allah yace ku gaya mun kudin gonar ku ma'ana na saya da biya ku a lokacin nan suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me za a yi da ita manzon Allah yace masallaci zai suka ce ya rasulullahi ba za mu amshi daidai da dala ba mun bar ma Allah da manzansa muna neman sakamako zuwa ga Allah akan wannan gona manzo Allah ya ce faminuni bihaidikum bana buƙatar ku ban kyauta manzo Allah ya ce abinda nake buƙata ku gaya mun kudinta shine ya ce wa fihi khirabun wanakhal, wato a cikin wannan gona akwai khirab. Idan aka ce khirab shine ma'ana wurare wanda ya riga ya zama kenan, me ake cewa ba a noma shi, kasancewar dabinai ne waɗanda sun bushe da sauransu. Sannan sai ya ce wanakhal, wato da dabinai waɗanda suke kuma rayuwa kenan a gonar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kumun kudin gonar. Anan abinda muke so mu gane alaƙar wannan hadisi da baban da malam yayi, wannan yana nuna mana me kaya shine a farko ya ci cancanta ya ambaci cewa kayansa kaza ne, kudin kayan shi kaza ne. Kaga anan manzo Allah bai ce musu ba na sai gonar ku kaza, me yace cai sami nuni bi haidiku. Manzo Allah ya ce kuma ku gaya mun kudin gonar ku, kenan ku gaya mun nawa za ku sayar da ita. To amma tare da cewa ya halatta idan mutun ya kawo kaya na sayarwa koda bai fadi kudi ba, kai ka ce ka saya kaza kamar yanda ya gabata, kuma zai ƙara dawowa nan gaba. Hadisin Jabir Allah ya ƙara masa yadda, wanda ana tafiya raƙuminsa wanda ya kasa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan bula da raƙumin da albarka ta wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take yin kira kumin ya dawo wani kuzari wanda bai taba yi ba. Ana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma Jabir, wato sayan mun da raƙuminka bi uqiya, sai da mun shi uqiya guda ma'ana dirhami 40. Kaga anan a farko manzo Allah bai tambayi Jabir ba nawa zaka saida mu, manzo Allah kai tsaye yace masa na sayi raƙuminka uqiya guda. Jabir ya ce a sai an kada. To amma abin da yafi cancanta kenan, wanda ya kawo kaya ya kasa, shi ya kamata ya ma kayan shi kudi, ko kuma wakilin kayan shine kenan. Anan manzo Allah ya ce ya bani Najjar, yace ya ku banu Najjar. Manzo Allah ya ce saminuni bi haidikum, manzo Allah ya ce ku gaya mun kudin gonar ku, an gane ku, ku ambata mun kudin gonar ku inji kenan. In mai kaya ya fada maka kudi, in kaga yayi kai tsaye kana iya tusawa ka bashi, in mai maka ba kaga yayi tsada kuma kana iya neman rage. Babun كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة وابن الفضل المروزي قال أخبرنا عبد الوهاب هو الثقفي أنه قال سمعت يحيى بن سعيد هو الأنصاري أنه قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يؤجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أنا حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز أنه قال قال حمام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. واتو وانا بابي ني واندكي بياني چيوا والقدن واتو قوانا نوا وكما لوكا زوا وانا لوكا چيني زابي يكي حالتا وانا شي زابي ننكلا بيوني واندكي كسن چيوا اواجن چينيكي. Akwai khiyarul majlis, zabi wanda yake na mazauni, wanda kamar yanda bayani zai zo nan gaba. In kun yi ciniki kana da zabi, kafin a rarraba kana iya cewa ka fasa kai a matsayinka na mai saye, ko kuma kai mai kaya kana iya cewa karbi kudin ka wannan ciniki na fasa, indai kafin a rarraba. Wannan ana kiran shi khiyarul majlis. sannan zabi na biyu shine wato khiyaru shar, wato zabi wanda yake na sharri. Misali, zan sayi kaya a wajenka, amma kayan nan nashi a hilci matsayinsa, takan iya yiwa mai kyau ne ko mara kyau ne, amma zan je in jarraba wannan kaya zuwa kwana kaza, in na ga yayi kenan ciniki ya tabbata, in bai yi ba kuma zan dawo da shi. Wannan shine ake kiran shi khiyaru shar, wanda kuma shine malam yake nihi da wannan babi, tare da cewa wasu malamai sukan kara na uku shine khiyaru naqisa, wato zabi wanda yake na tawaya in an samu abu yana da aibi, wanda wannan na uku da suka kara yana karkashin na biyu. An gane ko? Don haka kenan zabi kala biyu ne a wajen ciniki, akwai zabi na mazauni, akwai kuma zabi wanda yake na sharadi. Shine anan malam sai ya zo mana da hadisin wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke cewa innal mutabayi aini, lalle wato masu ciniki biyu, ma'ana mai saye da mai sayarwa. Manzon Allah ya ce bil khiyari, wato suna kan zabi kenan, kowa yana kan zabi. Fi bai'ihima, game da cinikinsu, in ma a zartar da ciniki ko a fasa. Kowa yana da yanci a wannan lokaci, in na zo kan kayanka na saya kafin mu rarraba, ina iya cewa na fasa bani kuɗi na, ko da kai kuma ka karɓi kuɗi ka bani kaya, in dai kafin mu rabu kana iya dawo min da kuɗi na ka karɓi kayanka ka ce kai wannan ciniki na fasa. An gane ko? Shine ya ce malam ya tafarraka, ya ce matuƙar ba su rarraba ba, au ya kuna da bai ukiyaran, ko kuma cinikin ya kasance ciniki ne wanda yake na zabi. Me ake nihi da ciniki wanda yake na zabi? Shine wani in kana buƙatar kayan nan zan iya siyar maka da shi kaza, sai ka ce to na yarda na amince zan saya, amma fa ciniki ba zai tabbata ba, zan je in jarraba shi tsawon kwana uku, in na ga yayi kenan bayan kwana uku in ban dawo ba ciniki ya tabbata, amma in bai yi ba zan dawo maka da shi. Kaga kenan wannan ya kasance ciniki ne wanda an yi shi akan zabi kenan sharadi, an yi wannan kenan an yi shi akan zabi, shine ake kiran shi kenan khiyaru shar. Kenan wannan ciniki ko da mun rarraba wannan ciniki bai tabbata ba, sai idan waɗannan kwanuka da muka kayyade na jarraba wannan abu in sun cika, sannan ba maganar bayan wannan kwanuka in dawo in ciya a kaya ba su mu ba. Shine kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace innal mutabayi aini, lalle mai saye da mai sayarwa bil khiyari. Manzon Allah yace kowanne yana kan zabi, a zartar da ciniki ko a fasa. Shine yace fi bai'ihima, game da cinikinsu. Malam ya tafarraka, yace matukar ba su rarraba ba. Wace rabuwar ake nihi? Shine rabuwa da gangan jiki. An gane ku? Rabuwa da gangan jiki, tare da cewa wasu malamai musamman malaman malikiya wato sun tafi akan cewa su babu maganar ke khiyarul majlis, kamar yadda karin bayani zai zo. Kawai in dai mai saya ya ce ma mai kaya ka sayar min da kaza, in ya ce ya sayar masa, to shikenan ciniki ya tabbata ko da ba su rarraba ba. Suka ce anan at-tafarruq, ana nihi at-tafarruq bil kalam, al-iftiraq, ana nihi al-iftiraq bil kalam la bil abdan. To dan haka kuma ka'ida malaman suke cewa rawil hadisi adra bi marwiye, marwaycin hadisi shi yafi kowa sani game da ma'anar hadisin da ya rawaito. Shine anan da manzon Allah ya ce au yakuna al-bai'u khiyaran, ko kuma cinikin ya kasance ciniki ne an yi shi akan zabi, kenan na baka garanti je kaka jarraba shi zuwa lokaci kaza, in ka same shi yana da illa kenan bai yi ba ka dawo da shi ka karbi kudin ka ko kuma in canza ma. Bana Nafi, Nafi sai yake cewa wa kana ibn Umar, wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ya kasance idza ishtara shay'an yujibu, idan ya sayi wani abu wannan abu na kayatar da shi, faraka sahibahu, take yake Ibn Umar sai ya tashi ya rubu da mai kayan. Idan kuna zaune da shi kun yi ciniki, in yaga kayan yana bukatar shi dan kar aje wani tunani ya zo maka kace ka fasa. Ibn Umar sai ya tashi, sai ya taka yayi taki yayi gaba yaje can, sannan kuma in yana nihin dawowa sai ya dawo ya zauna. Kinan ba maganar ka dawo kace a kai ba kai cikin nan mai maka ba. An gane ko shine anan kenan shi Nafi yake cewa wa kana Ibn Umar, wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, ya kasance idza ishtara shay'an, wato idan ya sayi wani abu, yujibuhu, wannan abu na kayatar da shi, yana son abin yana kauna, faraka sahibahu, take yanki sai ya rabu da mai abun, sai ya tashi ya tafi yasa. Kinan ba maganar ka ce ka dawo. Haka wani lokaci Ibn Umar ya sayi ragumi, da ya sayi ragumi yana son ragumi, take yanki Ibn Umar sai ya tashi ya bar gun. Ya tashi ya bargun. Kenan wannan yana nuna ashe rabuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni, wato shine rabuwa da gangan jiki, ba rabuwa ba ta bangaren zance. Kenan dan na ce na saya, ka ce ka sayar mun zuwa jimawa, ina da ƴanci in dai ba mun rawa ce na fasa wannan ciniki ban kuɗi na. Kai ma kana da ƴancin ka ce a baka kayan ka ka dawo mun da kuɗi na ka fasa. Amma in dai an riga an rubuto ciniki ya tabbata. To dan haka game da shi iyakance lokaci, duk da cewa mu je hadisi na gaba sannan bayani yazo. Wato hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi ibn al-Harith. Abdullahi ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda sahabi ne, an gane ko, amma ta bangaren riwaya tabi'i ne, domin ba shi da riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana yaro aka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya masa tahniki, ya tauna dabino, ya lakuta masa, amma bai taba rawaito daidai da hadisi dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana yaro manzon Allah ya bar duniya, amma ta bangaren riwaya kuma tabi'i ne. Dan haka kenan malamai sukan kirga shi a cikin sahabbai, domin ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ya rawaito daga Hakim ibn Hizam, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Manzon Allah yace mai saye da mai sayarwa, wato suna kan zabi, imma a zartar da ciniki ko a dena, ma lam yatafarraqa, matukar ba su rarraba ba. An gane ko, matukar wasu rarraba ba. Kenan in sun rarraba da gangan jiki, ciniki ya tabbata, ba maganar wani ya dawo ya ce ya fasa. Sai dai in an samu kayan, an samu ɗaya daga cikin abubuwan biyu da illa. In ma ya kasance kayan da ka sayar mun suna da illa, to anan ina da ƴancin da zan dawo in ce a cinikin nan na fasa. Ko kuma kai mai kayan sai ka samu kuɗaɗen da na baka suna da illa. In ma kuɗi ne wanda yake shege, ko biye ne, sai ka dawo ka bani kuɗi na ka karɓi kayanka. Ko kuma ya kasance kuɗin da na baka an samu illa, domin na baka naira ce na baka, sai na baka akan 350 na ce maka haka canji yake. Da ka je ka tambaya sai ka ji a ashe 355 ne ko 360 ne, to anan sai ka dawo ka ce a cinikin nan ka fasa. Saboda me yasa anan an samu illa? To shine yace malam ya tafarraka, matukar ba su rarraba ba. Wato Ahmad ya dada a riwayarsa, Ahmad ginnan imma Ahmad sahibul musnad, ko kuma wato Ahmad shine al-Imam ad-Darimi kenan, Abu Ja'far ad-Darimi, wanda sunansa Ahmad ibn Sa'id. Duk da cewa dai wato malam yake cewa babu dai wani dalili wanda ya tabbatar da cewa ga Ahmad inda ake nihi, Ahmad ne ake nihi wannan Ibn Muhammad Ibn Hanbal, kamar yadda malam yace ya bincike musnad insa bai samu wannan hadisi ba, tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin cewa Ahmad inda al-Imam Bukhari yake nihi anan shine Ahmad Ibn Sa'id, wanda yake cikin kenan riwayar hadisin, kamar yadda kenan wato malam ya same shi ta wata hanya wadda take ta daban. To shine yace ya dada a riwayarsa, sai yace qala haddathana Bahaz, qala Hammam, Hammam sai yace fa zakartu zalika li Abi Tayya, wato na ambata wannan hadisi ga Abu Tayya fa kana sai yace kuntu ma'a Abul Khalil na kasance tare da Abul Khalil lamma haddathahu Abdullah ibn al-Harith hadha al-hadisa wato a lokacin da Abdullah ibn al-Harith wato ya bashi labarin wannan hadisi fa'idar shigowa da wannan kasancewar shi Hammam wato anan yana da kenan isnadi ne wanda yake adil yasa saboda kasancewar anan tsakanin shi da wato Abdul a riwaya da ta gabata tsakanin shi da wato Abdullahi ibn al-Haris wato malami biyu ke akwai Katada sannan kuma akwai wato Abul Khalil an gane ko akwai Abul Khalil to amma a wannan riwaya tsakanin shi da Abdullahi ibn al-Haris wato marwayci ne guda kenan shi kuma a duk lokaci su ko a duk lokacin da marwayci ya ga yana da isnadi wanda yake adil to yakan yi kokari ya gabatar da shi akan al-isnad wanda yake annazil misali in aka ce al-isnadun nazil kafin akai kan wanda ka samu labarin sai da aka samu mutum uku tsakaninka da shi to aka aka samu wata hanya tsakaninka da wanda ya faɗi labarin sai aka samu mutum daidai ko mutum biyu kaga a ce tsakaninka da wanda ya aikata abun mutum biyu ne yafi a ce mutum uku ne saboda duk lokacin da jama'a ta kan yawaita kenan akwai ihtimalin a samu kuskure tana iya yiwuwa a samu kuskure a wajen labari amma a duk lokacin da kenan jama'a suka kankanta kenan akwai samun amincewa game da kuskure akan wannan labari shine anan yace qala Hammam Hammam sai yace fa zakartu zalika li Abi Tayyahi wato sai na ambata wannan hadisi ga Abu Tayya fa kada sai yace kuntu ma'a Abul Khalil lamma haddathahu wato Abdullah ibn al-Haris hadha al-hadis wato na kasance kenan tare da Abul Khalil a lokacin da wato Abdullah ibn al-Haris wato ya bashi labarin wannan hadisi a takeice shi dangane da sanya lokaci wasu malamai sun tafi akan cewa iya gwargwadon kwanukan da za a bada akan ciniki na zabi shine kwana uku kenan khiyarul shar ba zai wuce kwana uku kamar yadda sun kafa hujja da wani hadisi wanda yake al-marfu riwaya ta al-Imam al-Baihaqi daga Alqama wato daga Nafi shi kuma daga Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa al-khiyaru salasatu ayya cewa zabi wato tsawon kwana uku ne in ya wuce kwana uku kenan baka dawo da abu wuce ciniki ya tabbata duk da cewa malamai suka ce shi iyakancewar wannan da kwana uku kasancewar anan ya sha bamban bai dace ba saboda akwai abin da kafin kwana uku akan iya jarrabawa a gane na kure ne ko ba na kure bane akwai abin da a kwana uku baya iya jarrabuwa dan haka kenan daga cikin magabata suka tafi akan cewa akwai abin da za a iya jarraba shi misali tsawon yini ɗaya ko kwana biyu misali yanzu idan riga ce ka saya in kana so ka gane cewa tsohuwa ce ko sabuwa ce a cikin yini ɗaya kana iya ganewa saboda in tsohuwa ce kasa za ta fara tusgewa ko ta ringa ta daga shi cikin yini ɗaya yini biyu za a iya ganewa suka ce idan ku kuyanga ce ka saya kana son ka gane halayenta da biyunta ita ku sati guda suka ce in gida ne ka saya kana buƙatar ka gane wannan gidan yayi ko ba zai yi ba shi kuma malamai suka ce wata guda to duk da cewa magana wadda take mafi rinjaye malamai suka ce sai a dawo ga al'ada duk abin da za a iya gane yana da illa ko baya da illa to sai a kayyade shi bakin gulgulan kenan iya wannan zamani da za a iya jarrabawa yanzu misali kamar yanda wannan zamani ne na ci gaba game da wasu abubuwa na kirkira akwai abin da a cikin yini daya kana iya gane mai kyau ne ko ba mai kyau ba akwai abin da a sati guda baka iya gane yana da illa ko ba shi da illa kenan anan sai a kayyade bakin iya gulgudun yanda za a iya jarraba shi komai kenan sai a kayyade bakin iya gulgudun lokaci kenan a iya wannan lokaci da aka kayyade ciniki dai bai tabbata ba kana iya dawowa da shi a cikin waɗannan kwanuka in ka gabe maka ba ka amshi kudin ka ya karbi kayan sa, amma in kwanukan da aka kayyade suka cika baka dawo da wannan abu to ba maganar bayan haka ka dawo ka ce a bi maka ba. Misali mota aka siyar maka sai aka ce she ka zuwa sati guda ka hau wannan mota ka gani, in ka gaba ta maka ba daga nan zuwa rana ya ce ka dawo da ita, ka je ka yi ta hawan mota zuwa kwana goma ba maganar bayan sati guda ka dawo ka ce ba ta maka ba. An gane ko? Ba maganar ka dawo da ita ka ce ba ta maka ba. Allahumma sai dai in an samu hujji uzuri wanda yake kwakwara lokacin da ka amshi wannan mota ka tafi ka jarraba ta tsawon sati guda, ka tafi yini ɗaya yini biyu sai wani abu ya gitta maka misali rashin lafiya sai ka kwanta kwana da kwanuka baka samu baka jarraba wannan mota zuwa sati guda, bayan haka sai ka dawo ka ce motar nan fa ni kwana biyu na hauta bata yi ba, kai kuma a yau an samu kusan sati biyu, sai ka ce a ga iya uzurin da ya sa motar nan ban jarraba ta ba tsawon sati guda. Kenan anan in ana iya ƙara ma kwanuka na ka je ka jarraba ta ka gani in ta yi ka dawo, in kuma kudin ka kake bukata a lokacin nan sai ka karɓi kudin ka, amma sai ka ba da shaida wadda take mai ƙarfin cewa ga uzurin da ya hana ka kenan ka jarraba wannan abu a iya gwargwadon cinikin da aka yi na zabi. Kenan don haka wannan duka wannan abu ne wanda musulunci ya tsara mana, kuma kasancewar a nan ana famar duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi ne kada a zalunci jama'a, don haka ka je ka gani in ya maka ka zo ciniki ya tabbata, in bai maka ba ka dawo ka amshi kuɗin ka. Kenan wannan shi ciniki wanda yake sharadi wanda yake na zabi wanda yake na sharadi akan komai yana tabbata in dai kaya ne, amma kowane abu kenan za a kayyade bakin gwargwadon iyayen da za a iya jarraba shi. Babun idza lam yu'aqqiti al-khiyara hal yajuzu al-bay'. Qala haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad ibn Zayd wa ibn Dirham qala haddathana Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sikhtiyani an Nafi' an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam البيعان بلا خيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato in har shi mai sayi ko mai sayarwa bai iyakance lokaci wanda yake na zabi, yace masa wani abun nan da na sayar maka je ka jarraba shi, je ka sayi randa kaga in randa kaga kawai yayi ka zo ka ga yau bai kayyade maka lokaci ba, ko kuma kai ka ce masa to abun nan fa da na saya a wajen ka zan tafi in jarraba shi, yace zuwa yau shi ka ce masa sai randa na ga ya mun zan dawo in ga maka, shine yace har ya juzul bai in aka yi haka ciniki na halatta, ma'ana aka tabbatar da zabi na sharadi amma ba a kayyade lokaci ba. To anan shine sai malam ya koma zawwa da hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, mai saye da mai sayarwa suna kan zabi matukar ba su rarraba ba, kafin a rarraba kana iya cewa ka fasa ko ni na ce na fasa, amma idan an rabu to ba maganar wani ya ce ya fasa, shine yace malam ya tafarraka matukar wasu rarraba ba. Sun ce au ya kulu ahaduhuma, an gane ko? Wanda asali abin da ya kamata au ya kul, domin zai zamanto kenan ma'dufu ne ala malam ya tafarraka, ai malam ya kul ahaduhuma li sahibihi ikhtar, ko kuma au ya kulu sai ya zamanto kenan kenan ma'anar illa an ya kula, kenan lamukin sai ai mata fatha au ya kula, kenan sai ya zamanto illa an ya kula ahaduhuma li sahibihi iktar, duk da cewa malamai suka ce an zo da wawun kin an tabbatar da shi kuma aka yi rufa'a akan lamukin kenan alal ishba, amma in a larabcin ne abin da ya kamata a ce kenan malam ya tafarraka aw ya kul sai a shahi kenan wawun kin ahadu kuma li sahibihi ikhtar shine yace ko kuma daya ke dayan su kenan ya fada ga dan uwansa yace masa ikhtar ka zaba cinikin nan ya tabbata ko kuma abu ne kaga anan kuna da yanci in kun kulla ciniki ana nan a zauna koda ba a rarraba ba to wani cinikin nan da zamu yi ɗayan biyu ne fa in kana so cinikin nan ka yarda ka amince a yanzu cinikin nan ya tabbata ba maganar a dawo ko shi mai kaya ko shi mai saya kowa yana iya fadar haka ka bashi zabi in kaga cinikin nan kana so a yanzu a tabbatar da shi ba sai mun rabu ba shine anan shine manzon Allah ya ce aw ya qulu ahaduhuma li sahibihi ikhtar ko kuma ɗaya daga cikin su ya fada ma kenan dan uwan shi in ma shi mai kaya ya fada ma mai saye ko shi mai saye ya fada ma mai kaya to kayan nan cinikin da zamu yi ba maganar a dawo ba maganar zabi na mazauni babu shi in ka yarda ka amince a tabbatar da ciniki to idan na fada maka haka kai yarda ka amince muka tabbatar da ciniki ba maganar ɗaya daga cikin mu ya dawo koda ba mu tashi ba muka rabu an gane ko shine anan manzon Allah ya ce kenan aw ya qulu ahaduhuma li sahibihi ikhtar ko kuma daya ya fada ga dan uwansa ya ce masa ka zaba a yi cinikin nan ko kuma a fasa in ka ce ka yarda ka amince kawai a tabbatar da cinikin nan to koda ba a rabu ba maganar wani ya dawo sai ya ce wa rubbama qala aw yakunu bai akhyar so da yawa manzon Allah yake cewa aw yakunu bai akhyar ko kuma cinikin ya kasance ciniki ne wanda yake na zabi kenan khiyaru shar in cinikin ya kasance na zabi ne to wannan mutum yana iya dawowa koda an rarraba to dan haka wannan anan wasu malamai suke ganin cewa in ba a kayyade lokaci ba ciniki ya tabbata koda ba a kayyade lokaci ba ciniki ya tabbata wannan baya illa game da ingancin ciniki tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin cewa in aka bar zabi akan kofa bude ba a san lokaci ba wanda yake kayyadadde suka ce ciniki bai yi ba dole za a tada shi saboda ka'ida anan kada a rarraba sai an kayyade lokaci wannan kuma ya fi kusa me yasa saboda kasancewar yanzu in aka yi ciniki nace zan je in jarraba shi kai mai kaya kace kwana nawa nace a kawai sai ran da na ga ya mun zan dawo wannan abu yakan iya shekara a waje na ko sama da shekara sai abu ya tsufa sannan in dawo in ce maka abin mun ba to amma da yake asalin shi abinda malami ya gina mas'alar wai shin ciniki yayi ko bai yi ba to anan shine wannan gaba da yake aw ya kunu bai akhyar ko ya kasance ciniki ne wanda yake na zabi kenan in an yi akan sharadi to wasu malamai suna ganin koda ba a kayyade lokaci ba to ciniki ya tabbata koda ba a kayyade lokaci ba ran da ya dawo yace abu ya masa kenan ciniki ya tabbata koda ba a kayyade lokaci ba amma da yawa wasu daga cikin malamai suke gani in har ba a kayyade lokaci ba to wannan ciniki kwata-kwata bai yi ba an gane ko kenan dole a kayyade iya lokacin da za a iya zuwa a jarraba wannan abu abada dan haka zaka ga galibin kaya akan baka garanti wani a ce wata ɗaya wani a ce wata biyu wani a ce wata uku wani a ce har ma shekara guda akwai abin da za a baka garanti kin shekara biyar ka je ka jarraba in ka same shi yana da illa kenan ka dawo a sake maka babu bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أنه قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كذبا وكتما موهكت بركة بيئهما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mai saye da mai sayarwa suna kan zabi matukar ba su rarraba ba. Kowane ɗaya daga cikinsu yana iya dawowa ya ce ya fasa. Wannan babi da malam ya yi yana son ya tabbatar mana cewa khiyarul majlis abu ne wanda yake tabbatacce, wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi kuma magabatan ƙwarai akan haka suke. Kamar yadda shi wannan khiyarul majlis zabi na mazauni daga cikin magabata malaman malikiya da malaman hanafiya su sun tafi akan maganar ba maganar zabi na mazauni. In dai ka zo kan kayan mutum ka nemi ya sayar ma, in ya ce ya sayar maka koda ba ku rarraba ba, in dai ka ce ka saya shi ya ce ya saida maka, to ciniki ya tabbata ba sai an rabu ba maganar wani ya dawo. To shine anan malam sai yayi bayani baban da ke tabbatar da wannan zabi na mazauni, shine yace albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mai saye da mai sayarwa suna kan zabi matukar ba su rarraba ba. Sai yace wa bihi qala ibn Umar, wato da wannan zabi na mazauni Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ke fada ya tafi akan cewa in dai ba rabuwa ba aka yi to ciniki yana nan kenan, in ma a ci a zartar da shi ko kuma a fasa. An gane ko? In arabu kenan ciniki yake tabbata. Don haka bayani ya gabata Ibn Umar in kun yi ciniki sai ya tashi ya burgo, in ma yana nihin dawowa sannan ya dawo ya zauna, don kada ka ce ka fasa. Shine ya ce wa bihi qala Ibn Umar, game da wannan zabi na mazauni Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa. Haka daga cikin sahabbai akwai Hakim ibn Hizam, kuma babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba musu. Haka Shuraih al-Qadi Allah ya ji kansa shi ma ya tafi akan haka, saboda kasancewar wasu mazaje biyu sun zo sun kawo ƙara wajen Shuraih. Ɗaya ya sayi gida a wajen ɗan uwansa, wato an gane ko, ya sayi shi bayan an yi ciniki, sai shi ya dawo sai ya ce masa shi wannan ciniki fa bai masa ba. An gane ko? Lokacin da ya zo ya dawo bayan arabu sannan ya dawo ya ce shi ciniki bai masa ba, sai suka yi jayayya sai suka kawo ƙara wajen Shuraih al-Qadi. A lokacin nan Shuraih al-Qadi sai yake tambaya shin arabu ko ba arabu, aka tabbatar masa cewa arabu, sai yake cewa to ciniki ya tabbata, sai ya kawo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Shi da aka yi cinikin gidan, shi wanda ya sayar da gidan sai ya nuna cewa ho ciniki yayi, kafin a rabu shi wanda ya saya sai ya ce kai gidan nan bani da bukatar shi bani kudina. Shi mai saya sai ya ce ai tunda nace na saida maka ai ciniki ya tabbata, maganar in baka kudinka ma bata ma taso ba. A lokacin nan kenan sai shi wanda aka sayar ma da gidan sai ya kai kara wajen alkali Shuraih. A lokacin nan shi alkali Shuraih sai ya ce in dai ba a rabu ba dole ka bashi kudin shi, in dai kafin a rabu ya ce ya fasa dole ka bashi kudin sa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Shine kenan anan malam yace wa Shuraih, wato da Shuraih al-Qadi da al-Imam Sha'bi, shi ma irin wannan ya wakana, wani ya sayi irin alfadari wanda wannan shaki wanda shi yafi bai kai alfadari ba, ana kiran shi burzo, shi ma wanda ya sayar masa sai ya ce ai ba zai bashi kudin shi ba ciniki ya tabbata. Haka shi sai aka kai ƙara wajen al-Imam Sha'bi sai ya ce a tunda ya ce ya sayar maka ai ciniki ya tabbata. Sai wani tashi ya faɗa masa shine Abu Duha, sai ya ce masa ni kwa na halarci majalisin alƙali Shuraih, an zo da irin wannan fatawa wannan hukunci wannan ƙara, amma abin da ya tabbatar da cewa in dai ba a rarraba ba to ana iya tada ciniki domin manzon Allah ya faɗa. A lokacin nan al-Imam Sha'bi sai ya dawo daga kan fatawar shi ya dawo kan abin da alƙali Shuraih ya faɗa. dan haka shine anan malam ya jiro su irin su Dawus irin su Aba da Abdullahi ibn Abi Mulaika gaba ɗayan su sun tabbatar da wannan zabi na mazauni inda kafin a rarraba mutun yana iya cewa ya fasa shine anan malam sai ya shigo da hadisin Hakim ibn Hizam Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa me saye da me sirwa suna kan zabi imma a zartar da ciniki ko kuma a fasa malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba fa in sadaka wa bayyana manzo Allah yace idan suka yi gaskiya a cikin cinikin su suka bayyana hakikanin kayan su shi mai kaya yayi gaskiya nawa wannan kaya yake a wajenka ka faɗa masa gaskiya fi sabilillahi kaza ne in ka ga ya maka ka ba da kaza an tare kayan nan yace a fi sabilillahi ba a taya ba kaga yayi gaskiya sannan kayan nan lafiyar su lawa yace a ba su da wata illa iya sani na ya bayyana maka hakikanin kayan nan in ma yana da wata illa ya bayyana maka eh kayan nan yana da lahani kaza a wuri kaza akwai abu kaza a wuri kaza akwai abu kaza ka diba ka gani in ya maka ya bayyana maka hakikanin kayan shi haka kai mai saya ka bayyana masa hakikanin kudaden nan naka shin zinarin nan da ka kawo da azurfa tacicce ne ko kuma mai gami ne in mai gami ne ka gaya masa cewa mai gami ne kamar yadda a wancan lokaci akwai kudaden da suke da gami akwai waɗanda ba su da gami kamar yadda a yau muna amfani da kudade na takardu in kamar misali kudi ya canza kenan sai ka faɗa masa hakikanin gaskiya kudin nan zan baka su akan nerar zan baka ita akan kaza kaza domin canji kaza yake a yau ka gaya masa gaskiya shine anan yace fa in sadaka wa bayyana kenan in suka yi gaskiya wa bayyana kowa ya bayyana lamarin kenan abin da ya shafe shi shi mai kudi ya bayyana mai saya ya bayyana kenan lamarin kudin sa mai kaya ya bayyana lamarin kayan sa manzo Allah yace burika lahu ma fi bayyihima za a sanya albarka gare su a cikin cinikin su kai da ka sayi kayan ubangiji ta'ala zai saka albarka a cikin wannan kaya in amfani zaka yi da su zaka amfana in sayarwa zaka yi sai ka ci riba kai da ka sayar da wannan kaya kudaden da ka amsa Allah zai sanya albarka a cikin su sai yace wa in kazaba idan ku suka yi ƙarya ba a taya kayan sa ba yace an taya ko kayan shi suna da IBC ya koye yake ban faɗa maka ko shi yayi ƙarya a wajen cewa ni canjin nan kaza kaza ake alhali sabanin haka ne ko kuma kudin sa jabi ne ba kudin kirki bane yace maka kudi ne wanda yake na kware wakata ma shine manzo Allah yace suka koye aibin kayan su muhi katbar katubai ihima za a shafi albarka ta cikin su Allah zai shafi albarka duk da cewa malamai suka ce anan shu'unci na koyi aibi da aka samu ta bangare ɗaya yana iya shafar kowa saboda musiba ce musiba ko in ta zo kowa hadawa take an gane ku amma tare da cewa shi wanda yayi gaskiya yana da ladan yin gaskiya a wajen Ubangiji subhanahu wataala tare da cewa akwai ihtimalin shi wanda ya koyi aibin kayan shi kenan shi kadai ne za a shafi albarka a cikin cinikin shi amma wanda yayi gaskiya Allah zai saka albarka a cikin kayan shi a takaice kenan wannan hadisin shine dalili kenan akan zabi wanda yake na mazauni in dai ba a rarraba mutun yana iya cewa ya fasa sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Abdullahi dan Umar shine malam ya sake dawowa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada al-mutabai'ani manzo Allah yace mai saye da mai sayarwa kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi kowane ɗaya daga cikin su yana da zabi akan dan uwansa in ma a zartar da ciniki ko a fasa kenan kamar yanda shi mai saye yakan iya cewa ya fasa haka nan shi ma mai kaya yana iya cewa ya fasa wannan cinikin sai yace malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba illa bai al-khiyari sai dai in ciniki ne na zabi kenan na garanti na kaje ka jarraba kaga in ya maka zuwa kwana kaza ka zo a tabbatar da ciniki in bai maka ba kuma ka dawo da shi daga nan zuwa lokaci kaza kenan in wannan ne akai ko da an rarraba kenan ciniki bai tabbata ba sai iya kwanukan da aka kayyade sun cika ko kuma abu na biyu kenan kamar yanda ya gabata auye an gane ku aw yaqulu li sahibihi ikhtar, kenan ko kuma ya fada ga dan gwanshi yace ka zaba cinikin nan a tabbatar da shi ko kuma a fasa, in ka ce kai da ka amince a tabbatar da shi to ciniki yayi, ko da ba a raba ba ciniki ya tabbata. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.